Wannan rana ta yi daidai da ranar 27 ga watan 8 na shekara ta 2009 ta miladiya. Kamar yadda muka saba, za mu amsa tambayoyin da ƴan fara karatun. Wannan ɗan uwa ne yake cewa malam ka ce ya halatta a yi sama da raka'a 11 a sallar. Malam da me sa dalilan malaman da suke gani bai halatta a yi sama da Sheikh Al-Albani a cikin littafinsa Tamamul Minna. To inda wannan dan uwa inda tuna lokacin da nayi bayani a cikin nawa, ai akwai abinda akwai hujjar da aka ambata, wanda yake hujjar da aka ambata ita ce jawabi akan waɗanda suke ganin ba a yin sama da haka. Kamar Din Al-Albani rahmatullahi alayhi, kuma na yi ishara da cewa wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin, shine ra'ayinsa, amma wannan ra'ayin kuma kowane malami yana ijtihadi, wanda ijtihadinsa ya dace da daidai yana da lada biyu, wanda ijtihadi yana da lada ɗaya, amma ba za a bi shi ba a ijtihadinsa. Idan malami ya yi ijtihadi ya kuskure, ba za a bi shi a wannan ijtihadin ba, kamar a wannan qadiyyar. Dalilin da ya sa ya halatta a sama da raka'a 11 shi ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare sama da raka'a 11, ya yi sallar dare raka'a 13. Kamar yadda ya zo a hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas a cikin sahihain, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ita kanta a cikin sahih Muslim. Saboda haka tahajjudin Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar darensa salo-salo ce. Kuma faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yaya za a yi sallar dare, ya ce salatul layli wa ina matna, kai raka'a biyu sannan ka cika da witr. Wannan ya nuna kan cewar babu iyaka ta iya adadin raka'ar da za ka yi. In kai raka'a biyu kai witri raka'a ɗaya, ka yi sallar dare, za ka iya yin tarawih da wannan adadin. In kai huɗu da witri ɗaya, ka yi tarawih. In kai kamar yadda aka yi a zamanin sayyidina Umar, raka'a 10 ake yi sannan kai shafi'i da wuturi, daga baya aka koma raka'a 20. Duk da yake Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ba a wannan hadithin, amma raunana shi ba shi da kusa. Hadisi ne wanda yake ingantacce, ya tabbata da asani a waɗanda suke ingantattu, kuma ayyukan sallah sun karfafa wannan ma'ana. Kamar yadda na ambata cewa tun zamanin Umar ibn Abdul Aziz ake sallar tarawih a Madina raka'a 36, har Imam Malik ya zo ya rufi wannan. Kuma dan haka ne ma a cikin mudawwara ya ce babu wani takura ga mutane, yadda duk suka samu su yi sallar tarawih su samu su. Mun taso mun ga mutane a Madina suna yin raka'a 36, domin mutanen Makka raka'a 20 suke yi, 23, kamar yadda yanzu ake yi a Haramain. Mutanen Madina su yi raka'a 39. Abin da ya sa mutanen Madina suka mai da shi 39 shi ne, a mutanen Makka idan suka yi raka'a 4 sai suka shi su dawaki. To sai suka ce, to mutum da babu wannan dawaki, a maimakon dawaki sai mu ƙara raka'a 2 a kowane dawaki na mutanen Makka. Shi ya sa sai na mutanen Madina ya koma 36. Wannan tun a zamanin Umar ibn Abdul Aziz, daga cikin labakar tabi'ai, daga cikin tabi'ai ne, domin ya da su yi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Huraira, ya riske su. Saboda haka tabi'i ne, tabi'ai kuma suna daga cikin al'ummar mufabbala, suna daga cikin magabata na gari, suna daga cikin as-salafu salih. Haka zalika Imam Malik yana daga cikin as-salafu salih, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su, ya ce su ne khairun nas. Akwai matsala ce wanda take banga ya ce ba matsala ce ta lafiya ba, wanda ya ce matsala ce wanda take hujjojinta a bayyane suke ga duk wanda yake ɗan ɗalibin ilimi, sai dai idan shi wani yana da ƙarin rikici ya iya zuwa ya same ni a wani lokaci da nake da faraga, sai na bayyana masa kuma in ba shi abubuwan da zai duba daga biyu. Tambaya ta biyu, wannan ya ce, don Allah ina son a yi min ƙarin bayani akan halarcin aikin banki ko da a bisa larura ne. Aikin banki akwai tafsir a cikinsa, akwai tafsir. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya la'anci mai cin riba da mai bayarwa da mai rubutawa da mai shaida. Saboda haka idan aikin mutum a banki, irin aikin wato rubutun ba shi da ruwa din ne ko shaida a ciki, to wannan tabbas a ya shiga cikin la'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama kuma ya aikata haram ba zai halatta. Amma idan kuma aikin sa danka wani kamar direba ne ko kuma wani aiki wanda yake bi danganci mu'amala, wato tabbatar da mu'amala da babba, to wannan wasu malamai suna gani babu laifi bina akan cewar mutum zai iya aiki a ƙarƙashin wanda yake dukiyarsa ta haramu ce, kamar yadda sahabbai suka aka samu waɗanda suke yin ƙorafi a hannun Yahudawa, da tare da kuma kan cewa su Yahudawa masu cin riba ne. To haka wanda yake mu'amala da riba babu laifi idan kai aikin da za ka yi masa halal ne, wato ijara sai ta zama to ijara ce sahihiya, kai abin da kai masa aiki ne wanda Allah ya halatta maka kai da gumin kuma gumin ka kake ci. Saboda haka idan ya baka kuɗi, idan ka ci wannan kuɗi ka ci halal ɗin ka, sa'anin ka karɓi kyautar sa. Wanda yake duke sa gabaki ɗaya haramun ci shi ne ba a karɓan kyautar sa, amma za ka iya aiki karkashin sa idan aiki da za ka yi masa aiki ne na halal. To dan haka ne malamai suke cewa aikin banki bai halatta ba saboda da cewar mu'amalar riba, amma idan aikin da za ka yi na mu'amalar riba ne, amma in ba na mu'amalar riba ba ne, to wannan sai a farra'a shi, wato a yanzu ya zamanto a fitar da shi a kan cewar yin aiki ga wanda yake dukiyarsa ba ta halal ba. A larura babu zancen a ce larura, larura shi ne abinda zai kai ya zuwa da ka rasa abinda za ka rayu, abinda zai kai zuwa ka rasa rayuwar ko ka rasa amfanin gabar jikinka ko kuma amfanin wani abu wanda Allah ya sarki ya baka da jikinka kamar ganinka da jinka da sauransu, wannan shi ne za a ce larura. To ita ce take halatta aikata abinda yake haram, don haka ko da babu larurar da za ka kai da mutum a ce sai ya yi irin wannan aikin, tunda duk wanda yake tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita. Alaikum salam. Direban banki da direban gidan giya suna da bambanci. Direban banki hidima yake yi a wanda take wannan hidimar za ta iya zama cewa ba ta za ta iya zama ta halalci, kamar ɗaukar kuɗi ya ɗauki kuɗi daga babban banki ya kai zuwa wannan banki, kuɗi ɗin nan na mutane. Amma shi kuwa mai direban giya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci shi, yace la'ana Allahu sharib al-kham wa akila sharib al-kham wa hamilaha wa asiraha wa muqtasiraha, ya amuta su goma ne yace Allah ya sani musu daga ciki, yace wa hamilaha mai dabbata. To haka direban da yake wanda yake aiki direba gidan giya shi aikin nasa haramun da kun yi da yake ni haramun, amma da kun kudin banki za a ce haramun ne, da kuma kudin banki ba haramun bane, kamar yadda shuka da lilo a gonar bai rube da cin riba ba haramun bane, aiki ne wanda yake ya halatta a yi, ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana a yi wannan aikin ba, shari'a ba ta hana a yi wannan aikin ba. Amma idan mutum aikin da zai yi wanda shari'a ta zo da nassi kan a hana shi ne, to sai ya zama to manhiyun anhu li dhatihi, an hana shi da ainihin zatin shi wannan aiki. Waɗansu suna faɗan wannan cewa idan musulmi ba su yi aikin banki ba, dukiyar al'umma za ta koma hannun waɗanda ba musulmi ba, ƙarfin wato tattalin arzikin al'umma zai koma hannun waɗanda ba musulmi ba. Wannan gaskiya wato fahimta ce wadda take a ragaggar fahimta, domin idan da kama a ce babu yadda za su dole sai sun yi wannan mu'amala shi ne za ka ta. Amma yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ma al'umma wato badi musaya na shari'a shi ne bankunan musulunci, wannan hujjar ba hujja ba ce, abinda musulmi suke a sauran ƙasashe ke suka kan bankunan musulunci, ya zama tokar cewa idan an ce tattalin arziki wannan ya sauki da riba, to ga tattalin arziki wanda yake babu riba ce. To da haka maganin halin da muke ciki ba shi ne a ce larura ta sanya mu dole muke mu shiga cikin mu'amala da riba ba, mai aiki a bankuna don matsayin tattalin arzikin musulmi, a'a shi ne mai ƙoƙarin kafa bankin musulunci, mai ƙoƙarin kafa bankunan musulunci da harkar hada-hadar jari ta musulunci, wanda za ta sa ya zama tsoron tsare dukiyarmu mun tabbatar da cikinmu a bisa tsarin shari'ar Allah madaukakin sarki. Sannan wannan yana tabbatar cewa shin ya halatta uba ya yi wa ɗansa ko ƴarsa kyauta bai baiwa sauran ba? Yin adalci a cikin kyauta ga ƴaƴa wajibi ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Wata ran ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, baban Nu'man ibn al-Bashir, ya ɗauki kyauta ya yi wa ɗansa Nu'man. Sai uwar ta ce, je ka kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida. Ya je ya ce, ya Rasulullah, ina shaidar da kai wannan kyautar na yi wa ɗana Nu'man. Sai ya ce, dukkan ƴaƴan da ka ba su ma kutan ka ci wannan kyautar? Ya ce, a'a. Ya ce, ittaqullaha wa a'dilu baina awladikum, ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin iyaye. A wani hadisin aka rubuta da riwaya, shin kana so su zamanto wajen yi maka nagarta duk sun yi daidai, kowa da kowane da ke sai maka biyayya, kana so kowa ya maka biyayya? Ya ce, eh, ya ce, toka jisu ta toka adalci tsakanin su da yake. A wata riwaya ya ce, kada ka shaidar da ni, ka shaidar da wani na, ni ba na shaida a kan zalunci. To, na kake neman maka kyawun wannan bai halatta ba. Amma babu laifi idan ya zamanto cewar kyautar tana da wata ma'ana, kamar alal misali mukafa'a ce. Abin da ke nufi da mukafa'a wato sakai kyakkyawan sakamako akan wani abu wanda yake, kamar wanda yake yana taimaka ɗawainiya, ka keɓance shi da bashi wata kyauta akan wannan ɗawainiyar da yake yi. Wannan ya halatta, kamar yadda malamai suka ambata da wurin wannan zai zamanto kamar a misalin wato lada ne da kake masa da ujira da kake bashi akan kai ko wanda yake yi mana. Inda wannan ma'ana ne ya domin wato ba shi da lafiya kana ganin ba zai iya neman abinsa ba sai ka keɓance shi da wani abu na kyauta. Duk wannan mutlaq ne a wajen adalci, domin idan ya zama to cewar an hana ka ka keɓance shi da yi masa wasiya, to haka za ni kwaje kyauta ma ba za ka keɓance shi da yi masa da ba shi wani abu, duk da yake kana ganin kan cewa mai rauni ne, sai ka ji tsoron Allah madaukakin sarki a wajen mu'amala da shi, domin su ɗin su ma masu rauni ne, sai dai inda yarda su, idan da yarda su domin haƙƙin su ne. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman da ya ce ba ya shaida akan zalunci, ya nuna kan cewa haƙƙin sauran yara ne. Inda yarda su ya yarda da su kan ya keɓance shi da wani abu saboda rauninsa, to wannan ya halatta, amma dai ya nuna cewa haƙƙin nasu ne. Wannan tambayar da yake ya rubuta ta da tsawo ya ce tambaya ce akan kasuwanci, wato in mutum ya zo sayan abu a wajensa ba shi da shi sai ya je kantin maƙwabcinsa ya je ya karɓo ya kawo wa mutum, ba kuma zai ba shi kuɗin ba sai idan mutum ya bayar sannan sai ya je ya kai wa wancan wanda ya ɗauko abin a kantinsa ya ba shi kuɗinsa ribar shi kuma ya soke ta. Wai ya ji an ce a gaban wani malami an yi haka cewa ya ce wannan bai halatta ba kuma riba za ta iya shiga ciki. Babu riba a cikin nan, sai dai an aikata an saba ma wato ka'idar shari'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi' ma laysa inda, kada ka sayar da abin da baka da shi. Mutum ya zo sai abu baka da shi sai ka ce abin nan ku kulla ciniki sannan ka je ka kawo masa. Idan wani rasulun ne ciniki ne ma laysa inda, idan kuma ya ce bari in je in kawo mata, to kaga wannan maganar cewa bari in je in kawo mata, kaga bai ce bari in sayar mata. In ya ce bari in je in kawo mata, kace je ka kawo mu, to ka wakilta shi akan ya je ya kawo maka wannan abu. Don haka idan har ka wakilta shi akan wannan lokacin da ya kawo abu, sannan sai ku yi ciki akan wannan. Shi kuma da ya je ya karɓo daga wajen wancan, idan ya je ya karɓo shi da niyyar cewa kawo abin ka je in sayar maka, ya ba shi. In ya ce kawo ga wani zai sai abu ya karɓa, kamar ya ce ba na abinka ne zan je in sayar maka, shi ma wannan wakilci ne. To irin wannan ya halatta da zimmar cewa ya yi masa wakilci ne akan cinikin, ba akan cewar wato ya sayar masa abin da yake baya hannunsa, amma in suka kulle shi yace nawa zaka siya, yace kaza, yace to kawo kudin sannan ya karba sannan yace kawo masa abin, ko kuma yace to sai in je in kawo, bayan sun riga sun kulle shi yake to wannan shine abin da zai halatta ba. Sai dai idan sun kulle shi yake ki ce masa to ba ni da shi amma ba ni shi a matsayin sautu bari je in kawo mata, to wannan sharadin sautu zai hau kai shine cikin salami. A idan cinikin salami shine ka bayar da abu ka faɗi sifarsa sannan a je a kawo maka, ka bayar da kuɗin saya ka faɗi sifarsa sannan shi mai zai kawo maka ciniki ya kuɗi. In an ɗan jinkirta ba da kuɗin ko ɗan lokaci ƙanƙani babu ne, saboda haka idan ya ce kamata ya yi su masu irin wannan ciniki su san ka'idar shari'a a cikin irin wannan nau'i na ciniki. Mutum ya zo ji sai abu a wajen ka baka da shi, amma ka san za ka iya samu a wajen mai a wajen ɗan uwanka wanda ke kaima za ka iya samun mara ba ciki, sai ka ce kamar za ka siya mai cinikin ka kawo zan je kawo mara shi, ya zama to a matsayin ka ba ni shi a matsayin sautu shine cinikin asala. In ka yarda shi kenan al muslimuna ala shuruti, in baka yarda ba ka ce a kare ni zan je in ma kawo mara shi. Idan shi ya karba a matsayin kan cewa cinikin sallah ne, wannan ya halatta, wannan shi ne wanda yake ganin tahrij akan wannan, domin kada ya zama to an tsananta wajen ta'amulin da mutane suke yi a fitar da bacci, domin illar da ke cikin nan ba riba ba ce, illar bai ma ne su inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tabi' ma ne su inda, kada ka sayar da abin da baya ka abin da baka da shi, domin illar a nan wajen shi ne idan shi ne wannan wanda ka zo za ka sai abin a wajensa. Alal misali cikin mota ya zo zai sai mota, sai ka ce a wata irin mota kake so Honda Civic, ka ce bari je kawo maka, ba shi da ita, sai ya je wajen makwabtansa ya ɗauko Honda Civic. Kafin ya kawo Honda Civic wajen wanda zai saya domin a kulle ciniki, sai aka yi hatsari, fitila ta wuri a fitila ta fashe, to waye zai lamun ruwan nan, waye zai ɗauki lamun wanda ya ɗauko shi zai ɗauki lamuni ba mai shi wannan abu ba, to in ku shi ne ya ɗauki lamuni, in ku shi ne zai ɗauki lamuni to an fara jibin bama, ba za ka ce masa ya ɗauki asara ba sannan kuma ka hana shi shirki ba in shi zai ɗauki lamuni. Amma idan da zai ce to a yi dama kawai an kuma ce ana so ne ke za ka ɗauki asara ni kawai dalali ne, to wannan shi ne zai halatta, amma in shi zai ɗauki lamuni akan cewa ya sayi ka ba shi ne a wajensa zai je ya sayar da ita, to wannan sai ya zama to kan cewa bai zama to bai amma nisa inda ba ya sai abu ya ɗauki roman ɗin ya je ya sayar domin ya ɗauki ya yi da zai ɗauki asara. Idan kuma bai wannan mutum bai siya ba, in ya dawo masa da shi sai ya zama to a matsayin al-iqala zo ne ciniki wato warware shi. Idan ta wannan sura ne aka yi insha Allah wannan dukkan su mafariji wanda yake malamai za su iya dubawa su fara. Na'am. Iskar uka ya bashi akwai yarda, in sani ba ta da iyaka, in akwai yarda shi kenan, sai dai idan bai san kan kasuwa ba ne, wanda bai san kan kasuwa ba a to shari'a ta bashi bauta, ta ba shi mafita ta khiyarun gabu wato zaɓi na wanda aka yi wa kamun ga a cikin jirgi, cewa in ka doki hancina za a wani jirgi shi ne ya khiyarun gabu, in ka doki hancina ina da zaɓi wani wani jirgi. To idan ya zo ya zama to an samu sani ba dubu biyu abin da ake sai da shi dubu biyar ne, to aka sai masa a dubu bakwai ya je ya samu a wani dubu biyar ne to sai dawo masa da shi, cewa ko dai ka karɓi dubu biyar ka dawo da dubu biyu na ko kuma an dubu bakwai na ka karɓa ba, yana da khiyar. To amma sai da sharadi, khiyarun rabin sai da sharadi kamar yadda wani sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ciniki ba, ko shi ne ciniki ana wato ana cutarsa,
Tiada sallallahu alaihi wasallam di sini dia berkecil kita cik la khilaba la khilaba ay la khiyaba babu ha inci a cikin wannan jinki babu dukan hanci wannan kalmar da zai fada bi mafarati shar a matsayin shar'i kamar ya ce ne inna in yadda bayyana cewa ka cuce ni za a warware ka cikin ki to amma kaga sai ai an san shari'a shi yasa in ake so a karanta babin mu'amalat da mutane sun yadda ake shari'a kar ya zama to cewa domin shari'a ce za ta tsare haƙƙin mai saye da haƙƙin mai sayarwa ba za a cuci mai saye ba ba za a cuci mai sayarwa ba to
wannan ina jin bari mu tsaya a wajen saboda mu samu karatu wannan tambayar ce gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
الله تعالى يقول قد خلت من قبلكم سنن sunnoni sun wuce gabaninku fasiru fil ard ku tafi a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin ku duba ku gani yaya ƙarshen makaryata waɗanda suka karyata annabawan Allah yaya ƙarshen su ya kasance wannan komawa ne zuwa ga wato a kissar yaƙin Uhud bayan bayani da aka yi akan riba akan haramcin cin riba da kuma zaburarwa akan wato a gaggawa wajen aikata alkhairi da bayyana sifar wato masu tsoron Allah sai kuma aka sake dawowa ya zuwa ga magana akan ita kissar Uhud aka yi mata shimfiɗa da jawo hankalin musulmi kan su rinƙa lura da wato ayoyin Allah da al'adar Allah a cikin halitta Allah yana da al'ada a cikin halitta as-sunan sunnoni jam'in sunna ne asalin ma'anar sunna hanya sunna ko hanya ko ta gari ko ba ta gari ba ko ta gari ko ba ta gari ba man sanna sunnatan hasana man sanna sunnatan sayyi'a annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace kuma larabawa kamar yadda wani waƙi yake cewa fala tajza'an min siratin min sunnatin anta sirtaha fa awwal radin sunnatan man yasiruha kada kai wato kada ka gajiya kada ka ji tsoro akan wata sunna wadda wata hanya wadda ka tafi akai wanda farko wanda zai yarda da hanyar da ya tafi akai shine wanda ya bita tana zuwa kuma da ma'anar al'ada ta mutane wanda magabatan su suka yi suka gadar musu da su min ma'sharin sannat lahum aba'uhum wa li kulli qaumin sunnatun wa imamuha mutane ne waɗanda suke iyayen su sun gadar da su da wato kyawawan ɗabi'u saboda haka anan abinda Allah yake cewa sunnoni sun gabata gabanin ku wato al'umomi halayen al'umomi sun gabata sun wuce kun gani ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga yaya ƙarshen yaya aƙibar masu ƙaryata manzannin Allah ya kasance ma'ana kun zo ku kuna mu'amala da waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah Quraysh ku duba ku gani duk wanda suka ƙaryata manzannin Allah yaya ƙarshen su ya kasance saboda haka dan kun samu wani dan wato kun gansu yanzu sirrin jaye ku sun samu galaba a kanku ku rinka tunani menene ƙarshen aƙibar zai kasance domin Allah maɗaukakin sarki yana da sunna a cikin halittarsa cewa duk waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah a ƙarshen al'amari su ne suke taɓewa musamman da yake su larabawa suna ganin wato al'umma suna jin labarukan al'ummomi waɗanda suke sun ƙaryata manzannin Allah kuma suna wucewa ta gidajensu Adawa a cikin Laraba a cikin daular Larabawa suke a Yaman suke Samudawa Samud mutanen Annabi Salih a cikin Madainu Salih suke suna nan ku a hanyar Tabuk kilo 400 daga Madina a tafarkin dukkan masu tafiya dukkan larabawan da suke zuwa kasar Sham kasar Syria domin su ciniki sai sun keta ta diyar Tabuk kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi Tabuka sai da ya wuce diyar Tabuk yace idan kun je wajen ku wuce ku yi gaggawa ku wuce kuma in kuka zo garin mutanen da Allah ya fushi akan su kada ku shiga face kuna kuka ko kuna kirkiro kuka saboda ku tuna cewa waɗannan mutane da suka saba ma manzannin Allah Allah ya wato Allah ya garkake su da azaba haka zalika akwai ashabul aika mutanen Annabi Shu'aib su ma suna nan a kasashen Larabawa duk ana wuce su a hanya haka kuma akwai ashabul ras duk waɗannan a cikin kasashen Larabawa suke malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai zaburar da al'umma akan a karanta tarihi domin shi sayru fil ard tafiya a bayan kasa nau'i biyu ne akwai tafiya hissiya shine ka tafi zahira akwai kuma tafiya ta ma'anawiya shine tafiya wanda zaka samu ilimin da tafiyar za ta baka ilimin da zaka samu a cikin tafiyar ba tare da kai tafiyar ba ta hanyar karatu ko neman labarurruka shine karatun tarihi in ka karanta tarihi ko baka je kasar samudawa ba zaka san abin da ya samu samudawa saboda haka karatun tarihi abu ne wanda yake ana son a san shi domin me manufar karatun tarihi domin kai izina ka san yaya sunnar Allah take sunnar Allah yana da sunna yana da al'ada wanda ba ta canzawa shine cewar zai rinka jarabar mutane da ibtila'i iri-iri bayan sa ya rinka jarabar su da tsanani watan kuma ya sauƙaƙa watan kuma ya jarabe su da sauƙi amma ƙarshen al'amari kyakkyawan aƙiba tana daga mutanen kirki mummunan aƙiba tana daga miyagun mutane idan ka tsaya ka karanci tarihi ta wannan fuskar abin da zai bayyana gare ka kenan in ka samu wannan ilimi ka samu ilimi mai tarin yawa a cikin tarihi shi yasa ake karatun tarihi domin a samu wannan ilimi domin ka san ya zaka yi ta'amulinka da yau ya kuma zaka shirya gobanka in ka lura da abin da ya faru a jiya ka lura da sunnar Allah a cikin mutane ka lura da sunnar Allah tare da al'ummomi wanda suka gabata amma yawanci karatun tarihi ana shigar da aqida a cikin karatun tarihi ko wanda mutane sai su sa aqida su wanda suke karatu wanda suke duban tarihin duniya ta mahangar aqidar gurguzu sai su nuna kan cewa gabaki ɗaya tarihi sunnar Allah a cikin tarihi sunnar gurguzu ce ko yaushe rigima ce ake yi da ma'aikata da masu hannu da masu jari rigima ce tsakanin ma'aikata da masu jari karshenta ma'aikata za su zo su samu su halaka masu jari su kafa daula irin tasu wanda shi ne ainihin kimmar daula da za a iya samu a baya a rayuwar ɗan adam ɗan jari hujja su ma su kawo tarihi ta fuskar su yahudawa a cikin tarihi in ta tashi nuna tarihi su ne su nuna kan cewa su ne sha'abullahi al-muhtar bayan Allah waɗanda Allah ya zaɓa ta haka suke ganin tarihi ta haka za su rubuta ta haka za su rinka fassara duk abin da ya faru ta tarihi to amma fassara sahihiya ta tarihi shine in ka dauki mahangar tarihi ta fuskar ka gano mecece as-sunnatullahi al-kauniyya al-qadariyya mecece sunnar Allah a cikin halitta wanda ba ta canzawa wajen yanda yake ta'amuli wajen yadda wato aqibar al'ummomi suke a cikin rayuwar nan menene yake tabbatar da mulki menene yake gusar da mulki menene yake kawo nasara menene yake kawar da nasara menene yake kawo kyakkyawar aqiba menene yake kawo mummunar aqiba menene yake sa mutane suke barin menene yake sa ake madalla da mutane menene yake sa ake Allah wadai da mutane to idan mutum yayi karatun tarihi abin da zai gani kenan in yayi tafiya daga baya bayan ya san tarihi yayi tafiya sai ya zama tono ayyanar tafiya din ta kara masa wannan ilimi in ku bai yi tafiya ba karatun tarihi ya ishe shi ya wayato yayi izina da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi a wannan ayar kan cewa fasiru fil ard ku tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku duba ku gani yaya aqibar makaryata waɗanda suke karyata Allah da manzanninsa yaya ta kasance na'am
hada bayanun linnas wa hudan wa rahmatan wa hudan وموعظة للمتقين
الله تعالى يتي هذا بيان للناس وانا القرآن بياني نيغا متاني واتو بياني ياي وراء الأمراني البيان شيني الكشف ياي وراء أبو بواني بيّن قسيا دبيّن بطا بيّن ديدي دبيّن كسوري بيّن شريا دبيّن بطا بيّن أمباني دبيّن شتا شيني القرآن وهدى da kuma shiriya shine abinda zai kai mutane zuwa ga abinda zai amfane su a duniya da lahira abinda alqur'ani yake kenan wa mau'iza da kuma wa'azi abinda yake zai ba abinda yake akwai ban tsoro a cikin sa lil muttaqina ga masu tsoron Allah wato alqur'ani shiriya ne da wa'azi ga masu tsoron Allah wanda ba sa tsoron Allah shi alqur'ani ba zai zama to musu wa'azi ba domin aka karanta su in aka karanta musu ayoyin Allah sai su ce ma za qala alifa menene yake faɗa yanzu wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara muna saukar da abubuwa a cikin alqur'ani wanda yake a cikin sa akwai rahama da waraka ga mu'minai amma su ku azzalimai baya ƙara musu komai sai asara to shi alqur'ani sai ka zo ka fuskanci sai ka zama to cikin masu tsoron Allah sannan zai zama to maka wa'azi amma in banda haka sai ka ga mutane a karanta musu ayoyin alqur'ani bai taba zuciyarsu ba wannan ba wani abu ne yake kawo wannan ba illa saba ma Allah mummunan aqibar zunubi mummunan aqibar saban Allah shine zuciyar mutum take kashi ya zama to wa'azin alqur'ani ba zai tsoratar da shi ba abinda Allah yake tsoratar da mutane da shi a cikin alqur'ani shi ba zai tsoratar ba shi yasa ne Allah madaukakin sarki ya zargi yahudu bayan sun ga ayar Allah yace kuma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah kaga wanda yake ya ga ayoyin Allah bai tsorata ba to zuciyarsa ta fi dutse yake kashewa domin shi kansa dutse yakan tawarwatse yakan tsatsage saboda tsoron Allah inda za a saukar da alqur'ani akan sa to amma zuciyar dan adam idan ta kekashe saboda saban Allah madaukakin sarki saboda rashin ganin girman Allah sai ya zama to dukkan wa'azin da ke cikin alqur'ani ba zai amfane shi ba wannan shine babban abin gudu wannan shine babban abin da mu'minai suke jin tsoro wato kekashewar zuciya abinda kuma yake kawo shi yawan saban Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu wato zukatan nasu sun yi tsatsa saboda abin da suka kasance suna tsorotawa na sabon Allah domin ko shi mutun ya saba ma Allah sai wata wato dugo sai wani dugo baki sai ya zo ya rufe zuciya in ya tuba ga Allah sai a wanke ta zaman to tana zuciya kamar madubi take to idan ku bai tuba ba haka zai tabbata a wannan wajen in ya sake wani zunubin sai ya sake a sake samun wannan dugo baki din har sai ya zaman to zuciyar ga baki dai babu sauran haske har sai ya zama to zuciyar babu sauran haske to shine wanda Allah yake faɗa rana ala qulubihim ma kanu yaksubun yayin da zuciyar ta zama to haka ce ta zama to ke kasassar zuciya ba za ta ji gaskiya ba ba za ta ga gaskiya ba ba za ta faɗa gaskiya ba to wannan zuciya shi ce ba ta amfana da alqur'ani to shi yasa ne a lalle babban abin da yake wajibin mu dinga kokarin wato tsarkake zuciyarmu daga saban Allah madaukakin sarki abinda ka san sabon Allah ne kada ka ganganta saba kada ka ganganta saba ma Allah da gangan ka san wannan abin bai halatta ba ka je ka kutsa masa da gangan ka san kana saba ma Allah in kuma ka yi wannan ka tuba ka koma zuwa ga Allah kamar yadda muka karanta a cikin karatun mu na jiya to sai alqur'ani ya zamanto maka shiriya ya zamanto maka wa'azi amma yayin da ya zamanto alqur'ani ba zai zamanto maka wa'azi ba to duk wa'azin duniyar nan ba zai amfane ka ba duk wa'azin duniyar nan ba zai amfane ka ba Allah ya kiyaye mu
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
الله تعالى يقول ولا تهنوا كذا كرايا كذا كرايا كذا كرايا كيروني الوهن مع نفس روني إني وهن الأظم مني أشينا يا يروني يا الله ma'ana yana ishara ga tsufa annabi zakariya to alwahnu shine adda'af ma'ana kada ku zama to raunana ku karaya wala tahzanu kada ku yi bakin ciki ku damu saboda kun ga abin da ya samu wato kada ku yi rauni saboda ganin abin da ya same ku na karewa da rashin samun nasara kada ku yi bakin ciki saboda ganin abin da ya samu ga makiyanku na samun rinjaye akan ku wa antumul a'lam ku ne madaukaka in kuntum mu'minin inda kun kasance mu'mini wannan ayar ta so kore aqib a ƙarshen yakin Uhud yayin da abin da ya samu musulmi ya same su to sai Allah ya ce wala tahin kada ku karaya wato karayar anan wajen raunin da ake nufi kada ku yi abin da zai karya muku zuciya ya sanya ku ku zauna kuna ta juyayi kuna ta bakin ciki ku tsorata ma'anawiyar ku ta kare karfin zuciyar ku ya kare ya zama to ba za ku iya sake mikewa bayan kun fadi ku samu ya asu ku dai ba hasu ku dauka shikenan an gama da ku kada ku yi haka to sannan aka fada abin da zai rafa ma'anawiyar wa antumul a'lam ai ku ne na sama in kuntum mu'minin inde kun kasance mu'minin yauwa wannan abin yana da muhimmanci a cikin uslubin alqur'ani alqur'ani dukkan abin da yake kariya karfin dan adam to alqur'ani maganin sa yake shi yasa Allah ta'ala ya ce alqur'ani inna magani a yanzu kun san cewar mutane suna kashi dubunnan kudi domin su je wai su yi taron kara mu juna sani akan abin da zai karfafa musu zai ba su kwarin gwiwa a rayuwa bitar kwarin gwiwa motivation abinda zai zaburar da mutum domin mutane sun gane a cikin harkar duniya ma babu abinda yake sawa mutum karaya babu abinda yake sanya wa mutum ci baya irin karaya da bacin rai akan wato tasgaro da ya samu a rayuwarsa in ya samu tasgaro ya zamanto ya kare ba zai iya sake miƙewa ba ko harkar kasuwanci ne ya samu wata mummunan asara shikenan sai ga ya rushe ba zai sake miƙewa ba yawanci ba wai asara ce take sanya shi ya kare ba a zuciyarsa ce take karewa sai ya zamanto ya kare kamar masu karatu ba wai faduwar ce take sanya su suke zamantowa mutum ya lalata karatun nasa ba bai sake miƙewa ba dan ya fadi jarabawa ba wai rashin iya karatun bane a halin zuciyarsa ne saboda haka ganin wannan dan adam a kokarinsa da yake yi na samar ma kansa abinda zai zamanto maslaha a gare shi shine ake fitar da dabaru hanyoyi yanda za a zaburar da mutum yayin da ya zamanto kan cewa ya samu karaya ya samu kunci ya samu damuwa da za ta hana shi zaburin ci gaba da neman nasara a cikin rayuwarsa shi sa zaka ga har waɗansu ƙwararru ake da su wanda kafin ka je bita su ma sai ka kashe dubunnan kuɗaɗe akwai wanda zaka ga sun shirya wanda zai je cikin irin wannan taron bitan sai ya biya wajen 100,000 ko 300,000 na naira za a sanya shi je kwana biyu kwana uku a koya masa yanda za a zaburar da shi yanda za a yi motivating ɗinsa to gashi mu kuwa in dai kana karanta alqur'ani da tadabburi baka buƙatar wani bita alqur'ani zai zaburar da kai Allah ya ce wala tahinu kada ku karaya dan kun ga kan cewa yanzu kun yi dan kun ga kan cewa kun kare dan kun ga kan cewa ba ku samu nasara ba wala tahzanu kada ku kunci dan kun ga makiyan ku sune a saman ku wannan Allah ya kawo shi domin jarabawa domin hikima wa antumul a'lam ku ne madaukaka in kuntum mu'mini wato ku samu ku itikadi cewa in dai matsawar kuna cikin imanin nan kuna da imani da Allah to ku ne a sama domin musulunci shine a sama kaga a cikin nan wajen sai Allah ya ba su sifar da ya ba wani ya daga cikin karamar da Allah ya yi wa mu'mini ya sifanta su da abin da ya sifanta annabawa da shi Allah ya ce ma annabi Musa innaka an qulna la takhaf innaka antal a'la muka ce ma annabi Musa kada ka ji tsoro kai ne madaukaki yayin da masu sihiri suka zo suka yi barazana suka zubar da kayan sihirin su waja'u bi sihrin azim suka zo da sihiri mai girma gaske Allah ya ce la takhaf kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne a sama domin daga ka tsorata shikenan abokin gaban ka ya samu nasara akan ka amma kada ka yadda domin abin a cikin zuciyarki karaya wato jarinta a zuci take kamar yanda yake kuma ragwanci da karaya a zuci take akwai wanda yake tun kafin a je fagen fama ɗin an gama da shi an ci shi a yaki saboda tsoro akwai wanda yake kuma ana fagen faman an kashi an ji masa ciwo a zahiri an yi nasara a zahiri an yi galaba a kansa amma an san ba a ci shi da yaki ba tunda an san bai karaya ba zai dawo gobe kuma in ya dawo goben karshenta shine zai zamanto a sama to haka ake so musulmi ya zamanto Allah ya ce ma annabi Musa kada ka ji tsoro kai ne madaukaki to nan ma kuma Allah ya ce ma mu'minai kada ku karaya kada ku bakin ciki ku ne a sama in dai kun kasance mu'minai a cikin wannan akwai zaburar da musulmi kansa zunci sifofin imani wato imani shine zai bamu wato shine zai bamu dalilin zamantowa zababbun Allah, dalilin samun daukaka a bayan kasa. Ba kalar mu ba, ba tanadin mu ba, ba kabilar mu ba, ba wani abu namu na duniya ba, a'a imanin mu da Allah madaukakin sarki, imanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da rikewar mu da kuma wato kisalul iman ta wato ayyukan imani waɗanda aka koyar da mu a cikin addinin mu.
Na'am.
Ba yawa ba, na'am.
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء
ويتخذ
منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
Allah ta'ala ya ce in yamsaskum qarhun faqad massa alqaum qarhun mithlu, idan rauni ya shafe ku a wannan yaki na Uhud an kashe muku 70 da an kashe 74 daga cikin ku, faqad massa alqaum qarhun mithlu, to ai su ma mutanen rauni kwata rauni ne kama da shi ya same su, an kashe 70 a yakin Badar nasu, an kama an ribace 70 a yakin Badar kamar yanda kuma yanzu aka kashe 70, to su ma an kashe musu 70, in rauni ne a gare ku su ma sun yi rauni. Watilkal ayyamu, hakanan ranakun, waɗannan su ne ranakun wato na sunnar Allah. Yudawiluha bainan nas, muke jujjuya su tsakanin mutane. Waliya'lama Allahu alladhina amanu, Allah ya yi haka ne liya'lama alladhina amanu, domin Allah ya bayyana a ilimi na bayyanawa, bayan Allah ta'ala ya riga ya san wannan a ilimi na ghaibu, wanda yake sanin Allah, sanin Allah ba abu ne wanda yake iktisabin sa ba, ba yanzu ne zai san shi ba, Allah ya riga ya san wanda suka yi imani, amma domin Allah ya bayyana su, ya zamanto abinda ya sani din ya bayyana ga kowa cewa su wane ne mu'minai. Wa yattakhidha minkum shuhada, kuma domin Allah ya riki shahidai daga cikin ku. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah baya san az-zalimai. Yayin da aka gama yakin Uhud an ji ma mu'minai ciwo, an kashe 70, an yi ma daiwa daga cikin su rauni, saboda haka wannan ya sanya musu radadi a cikin zukata. Sai Allah madaukakin sarki yake lallashin su, yace in yamsasu qahwa, idan kun yi rauni a wannan marar, in rauni ya zo ya shabe ku, faqad masal qawm qarhum mithlu, su ma waɗannan mutanen da kuke yaƙa, sai aka kira su alqaw da allil ahad, su mutanen su ma rauni ya shabe su, fitna da ranar Badr, ballantana ma a ranar Badr ba ku da yawa, sun ninka ku ninki uku, amma kuka yi musu rauni, raunin da har ya fi raunin da suka yi muku yanzu. Sannan ya ce wa tilkal ayyam, haka nan ranakun halittar Allah su, nudawiluha bainan nas, muna jujjuya su tsakanin mutane. Yau lafiya, gobe ba lafiya. Yau ɗaukaka, gobe kaskanci. Yau wadata, gobe talauci. Wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa. Wanda ya san wannan sai ya zauna lafiya. Wanda kuwa bai san wannan ba, to idan ƙarin Allah ya zo ba zai karɓi ƙari ba, domin bai yadda a ce ana samun tawaya ba, domin sau da yawa nasara tana zuwa a cikin wato rashin nasara ne, lafiya tana zuwa a cikin rashin lafiya ne, wadata tana zuwa a cikin talauci ne, kaga abu zahiri talauci ne, sai ka gudu ba ka so ba za ka karɓe shi ba, alhali yayin da kake gudu daga gare shi, daga wadatar kake gudu. To amma in ka san sunnar Allah, ka yadda cewa kamar inda Allah ya jarabce ka da nasara, zai jarabce ka da rashinta, kamar yanda Allah ya jarabce ka da wadata, zai jarabce ka da rashi, kamar yanda yau kai ne maɗaukaki, gobe kuma ka zama to makaskanci, kai da wannan sai ka zauna lafiya, sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar maka da ƙauna, ya baka kyakkyawar aƙira. Shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin wannan, hatta a cikin abu wanda bai kai ya komo ba, sai ya fitar mana darasi akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata taguwa, ba a tsere mata wajen sukuwa, wata ran ana cikin haka sai ga wani bakauye balaraban kauye ya zo da taguwarsa da aka yi tsire sai ya tsire makasuwa hankalin sa bai ya tashi ransu ya baci suka yi bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dame shi yace haqqun ala allah alla yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wa ba haƙƙi ne akan Allah babu wani abu na duniya da zai dauka sai Allah ya kaskantar da shi sai ya nuna shi kasa yake to kaga wannan sanin sunnar Allah ne to ka san sunnar Allah a rayuwarka sai ya zama to kan cewar kai rayuwa ta karama wali ya'lam Allahu alladhina Allah ta'ala yace wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas hakanan wadannan ranakun suke na halittar Allah muna jujjuya su tsakanin mutane annas anan dukkan jinsin mutane wato ba wai kawai ku musulmi ba ko kuma su makiyan musulmi a'a haka take a cikin tarihin bashariya bi ajma'iha shi yasa ne yayin da Abu Sufyan yaje wajen Hiraqal sarkin Rumawa a Syria Hiraqal ya tambayi Abu Sufyan yace hal kana bainakum wa bainahu qital shin akwai yaki tsakaninku da shi yace kaifa kana alqital bainakum yaya yaki ya kasance yaya yakin da kuke tsakanin sa yaya yake tsakaninku da shi yaya kasance yace alharbu bainana sijal nalalu minhu wa yanalu minna yaki tsakaninmu kamar diban guga ne kamar jan guga ne wata ranye nasara akan wata ranye nasara akan sa yace kadhalikal anbiya tubtala wal aqibatu laha haka annabawa Allah suke ana musu jarabawa amma karshe su ne za su samu nasara to da kada ku rudu kan cewa yau kun ga kun samu akan sa wata ran ya samu nasara akan ku ku dauka kan cewa abun haka zai tabbata a karshen al'amarin nasara ga mu'mini ne nasara ga manzannin Allah ne to shine nan Allah yake cewa tilkal ayyam haka nan wadannan ranaku na Allah suke nudawiluha bainan nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu domin Allah ya bayyana waɗanda suke mu'minai al'ilmu anan abun nufi ba wai cewa yanzu ne Allah zai san su waye mu'minai ba domin Allah ya riga ya sani fi sabiqi ilmihi domin ilmin Allah azali ne ilmin Allah ya riga ya san abin da kowa zai yi wato cewa wannan lokaci da Allah zai bayyana su waye mu'minai na gaskiya masu imani tabbatacce sannan kuma wayattakhidha minkum shuhada sannan ya riki shahide daga cikin ku za a dauki shuhada ne a kashe za a dauki shuhada har guda 70 idan ba a yi muku rauni ba in ba a yi muku rauni ba ta yaya za a samu shuhada shuhada mu a wajen rauni ne amma a wajen su shuhada din karama ce daga Allah a wajen Allah istifa'i ne zabi ne domin Allah ya tanadi daraja wadda ta dace da ash-shuhada a cikin nan Allah madaukakin sarki sai ya ce wayattakhidha ya riki domin ya ishara da cewa ita martabar shahada istifa'i ne daukakawa ne zabi ne na Allah zabi Allah yake ya dauka daga cikin mutane wanda zai ba su wannan daraja ba musiba bace wadda take shafan mutane ko da ke faduwa barabi a'a zaɓi ne istifa'i ne kuma ba za a samu wannan istifa'in ba sai an yi ma musulmi rauni mu za mu kuka an yi mana rauni kamar yanda ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga abin da aka yi ma Hamza ibn Abdul Muttalib ya yi bakin ciki akan abin da ya samu Hamza ya ce wallahi da ba wato yar uwar Hamza yar uwar Abdul Muttalib da ba dan kada ta yi rauni ba da ba dan kada ta karaya ba da ya kyala Hamza ya zamanto namun daji da tsuntsaye sun cinye jikinsa ranar alkiyama Allah ya tayar da shi daga cikin wato tumbin namun daji daga kuma cikin wato tsuntsaye akan cewar wannan gashi abin da aka yi masa saboda Allah Allah madaukakin sarki ya san irin abin da zai wato Allah madaukakin sarki ya cika masa darajar sa ta shahada duk wato bakin cikin da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ne yanda aka yi Hamza ya faɗi wannan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba yayi kuka akan shuhada a Uhud akan abin da aka yi musu banda Hamza ga irin su Mus'ab ibn Umair da su Anas ibn Nadhr da sauransu waɗannan dukkaninsu shuhada ne ha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ne musu shaida kuma Allah ta'ala ya saukar da sura aka ya saukar da ayoyi akan su yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kamar yadda ayar za ta zo a cikin wannan sura saboda haka ba zai yiwu a dauki shuhada a cikin al'umma ba sai mun ga kan cewar kamar an yi mana rauni ne rauni akai mana musulmi to amma kuma a wajen Allah da wajen su shuhada wajen shuhada karama ne wajen Allah kuma istifa'i ne zabi ne nasa yanzu kamar yanda mu duba mu ga irin abin da ya samu al'umman mu da mutuwar Malam Jafar domin daraja ce da ba za a same ta ba sai da wannan miki akwai abu na izza da ba za ka same shi ba sai da kaskanci akwai abu na buwaya da ba za ka same shi ba sai da radadi ash-shahada martaba ce an ce ma ash-shahidu shahid saboda yana shaida da gaskiyar sa tsakaninsa da Allah cewa ya tsaya akan al'amarin Allah har aka kashe shi akan wannan saboda haka mutuwarsa ta zamanto shaida gare shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ranar alkiyama sai a tashi shahid a cikin jininsa kamar yanda yake jina kamar yanda ya mutu jina ranar alkiyama haka zai tashi jina da shi al-lawnu lawnu dam war rihu rihu al-misk launin jini ne amma kanshin turaren miski ne ba zai tashi da kanshin gulando ba sai a rinka ganin su sai a rinka jin kanshin miski haka shuhada za su tashi ranar alkiyama da duk wanda ya mutu akan da'ar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wanda ya mutu a filin Arafa yace la tuhammiru wajha wa la tuhannituhu wa tukhnuhu fi thawbayhi fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiya kada ku rufe fuskarsa kada ku sanya masa irin turaren nan da ake sanya wa mamaci bayan ya mutu a jikinsa ko alkafaninsa ku binne shi a cikin tufafinsa domin za a tashe shi ranar alkiyama yana labbaik allahumma labbaik kuma a wannan halin ya mutu to wannan hikima ce babba da Allah madaukakin sarki yake kawo wannan jarabawa ta tsanani ga musulmi a cikin tsananin sai ya zaɓi kuma mu'mini bayan ya bayyana su waye mu'mini na gaskiya domin waɗanda ba mu'mini na gaskiya ba za su bayyana ba sai lokaci munafikai ba za su jure ma wannan ba daga sun ga wannan shikenan sai ka ji sun so mu bayyana kafirci ina nasarar da aka ce an bamu rudun mu kawai akai ma wa adallahu wa rasuluhu illa burura Allah da manzansa rudi kawai sai rudun mu kawai sai to sai da irin wannan sannan wani irin waɗannan abubuwa za su bayyana wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san az-zalime wal yumahhisu Allahu alladhina amanu kuma domin Allah ya tace waɗanda suke mu'minai ya tsarkake su wannan tacewar mataki biyu ya tace su daga zunubansu domin duk wani tsanani da ya samu mumini ko da su karkaya ne Allah zai gafarta masa zunubansa da shi saboda haka yayin da Allah ya kawo wannan miki ya kawo wannan raunin a gare ku tace ku yake daga wato zunubanku da miyagun ɗabi'unku da abubuwan da suke nisanta ku da Allah wanda idan Allah ya muku wannan sai ya kusantar da ku ya zuwa gare shi tsarkakewa ta biyu ya tsarkake ku daga munafukai domin munafukai idan tsanani ya zo ba za su tsaya ba saboda haka wannan sai a gane wane ne mumini na gaskiya wane ne munafiki domin munafukai suna tare da musulmi ba a gane wane ne na gaskiya wane ne mumini na gaskiya wane ne ba na gaskiya ba sai irin wannan jarabar bawuta waɗanda suke ba muminan gaskiya waɗanda suke munafukai sai kaga an san su daga irin furucin da za su rinka yi furucin da za su rinka yi sai a ce ashe wannan muna tare da shi ashe dama abin da ya kulla a cikin zuciyarsa kenan ashe dama duk maganar da yake yi Allah duk a baki ne to see irin wannan jarabawa ta zo sannan za a gane wannan shine tawhis ne tawhis iri biyu wal yumahhis Allahu alladhina amanu at-tawhis shine at-tanqiya tacewa kamar yanda zaka sanya wato gasara a cikin kamar yanda zaka sanya kulli a cikin wato rariya ka tace dusa ta tafi ka zubar da ita shi kuma ita kuma ainihin gasar da za ta yi amfani ta shiga cikin tukunya wanda za a yi gasarar koko da ita to haka Allah ta'ala yake kawo wannan rariya ce irin wannan mikin wanda yake za ta tace muminai ta kyale kuma munafukai waɗanda yake ba masu gaskiyar imani ba su bayyana ga kowa a san kan cewa waɗannan ba sa tare da muminai wal yumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin kuma Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki ya halakar da kafirai domin kafirai za su halaka ta yaya kafirai za su halaka gashi an kawo miki da ya jarabci muminai ta yaya kuma wannan abin zai zama halaka ga kafirai wannan zai zama halaka a gare shi saboda za su dauka kan cewa ai tunda wannan abin ya faru mun gama da su mun yi nasara a kansu alhali ba su ba za su fahimci kan cewa jarabawa ce ba ba za su fahimci kan cewa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ba za su fahimci kan cewa wal aqibatu lil muttaqin ba duk ba za su fahimci wannan ba saboda haka sai izza ta dauke su bil ithm sai su sake tasowa su gangami su tuhu sai za su sake farma muminai a lokacin nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya zabtare su ya halaka su ila jahannama wa bisal masir wannan sunnar wannan ayoyin duk bayanin sunnar Allah tabaraka wa ta'ala ce na'am
am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
كبر وننزلتي أم حسبتم ونم بلتي للإضراب تقول شكما استفهام kubar wannan zance shin kuna tsammanin za ku shiga cikin aljanna ne walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum alhali Allah bai riga ya bayyana suwaye masu jihadi daga cikin ku ba suwaye masu yin jihadi a cikin ku ku mu'minai wa ya'lamu as-sajirin kuma alhali Allah bai bayyana suwaye masu hakuri ba masu sabr ba wato kuna tsammanin dan kawai kun ce mu musulmi ne shikenan sai Allah ya kyale ku a haka ba tare da ya jaraba ku ba aljanna haka za ku shige ta da sauki ba tare da an yi jarabawa ba wannan ayar akwai masu kama da ita da yawa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne alhali irin kwatankwacin abin da ya zo ma waɗanda suka gabace ku kuma bai zo muku ba menene ya zo musu massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra tsanani da cututtuka ya shafe su wa zulzilu aka girgiza su da tsoro hatta ya qula ar-rasul wal ladina amanu mata nasrullah har sai da manzo tare da mu'minai suka ce yaushe nasara Allah za ta zo wato tsananin ya kai da har wato suna ganin cewar nasarar Allah suna ganin nasarar Allah ta yi nisan zuwa to wato kuma kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne haka a kyale ku ba yi muku wannan ba sai an yi shi yasa muminai yayin da aka zo yakin ahzab aka ba su suka tsorata tsanani ya tabbata ya hau kansu ga tsoro ga sanyi ga rashin abinci ga iska ga duhu sannan kuma ga tsoron makiya suna ganin sun yi gwalalon zai tsare su daga makiya sai ga waɗansu ma suna hutsawa cikin gwalalon suna hawo musu to a lokacin nan muminai sai suka ce hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ai wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari cewa ba za a kyale mu haka ba sai an jarraba mu to wannan shi ma shine kusan cewa wannan sunnar Allah ce ya kuma mu'minai a kan ku cewa dan ka ce kai imani ba za a kyale ka ba sai Allah ya jarraba ka ahsiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane suna tsammanin za a kyale su ne dan kawai sun ce mun yi imani ba za a jarabce su ba walaqad fatanna alladhina min qablihim tabbas mun jaraba wanda suka gabace su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah ya bayyana waɗanda suke masu gaskiya ya bayyana waɗanda suke makarita saboda haka kada ku tsammanin za a kyale ku dan kawai kada ku tsammanin za ku shiga aljanna haka sasakai ba tare da Allah ya jaraba ku ba domin ya bayyana su waye mujahidina na gaskiya kuma su waye masu cimma darajar as-sabirin masu hakuri shi as-sabirin ɗaya daga cikin sifofin ihsani ne ya ɗaya daga cikin sifofi na ihsani ba za a san waye ne hakuri ba sai an jarabci mutum da tsanani shi ne za a san cewa wannan yayi hakuri amma yayin da ka zamanto kai Allah bai jarabce ka ba ba za a san cewa ko kai mai hakuri ne ko kai mara hakuri ba saboda haka dole sai da hakuri kuma sunnar Allah ce cewa nasara ba ta zuwa sai da hakuri tunda ko nasara ba ta zuwa sai da hakuri dole sai an yi jaraba domin sai jaraba ce za ta bayyana mai hakuri wa annan nasara ma'a sabr nasara tana tare da hakuri saboda haka in babu hakuri babu nasara to ba za a samu hakuri ba ko sai an yi jaraba sai tsanani ya yi saboda haka yayin da mutum tsanani ya zo ka zabura ga irin waɗannan ayoyi ka tuna su domin ya zamanto ka nuna ma Allah kan cewa kai kana cikin as-sabirin dama abin da Allah yake so ya nuna ma bayinsa ya bayyana kenan ga bayinsa na'am
wa laqad kuntum tamannuna al-maut min qabl an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun
Allah ta'ala yace walaqad kuntum tamannuna al-maut yana faɗan su mu'minai yayin da ya zamanto kan cewa abin da ya same su da darewa da gudu yazo ya same su yace to ku ne fa da ku kasance kuna burin mutuwa kuna burin a zo a gabza yaƙi waɗanda ba su je yaƙin Badr ba suna cewa Allah ya sake kawo mana rana da za a haɗu tsakanin musulmi da kafirai mu nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi irin abin da zamu shine walaqad kuntum tamannuna al-maut kun kasance fa kuna burin mutuwa fa qadar min qablu an talqahu kafin ku haɗu da shi kuna cewa a zo a gabza a zo a yaƙi fa qadar ra'aytum to gashi kun ga mutuwa kiriki kun ga yaƙi wa antum tanzurun kuna ganin sa da idanu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al-adu kada ku yi burin haduwa da abokin gaba wasallu Allah al-afiya ku roki Allah afiya Allah yace sai yayi jarabawa ne san masu gaskiya ko duk da haka ku roki Allah Allah kada kai mana jarabawa ba san ta ake ba kana so ka nuna ma Allah cewa kai ka isa ne ko zuciyarka ta isa ta dace jimirin dauka a'a wasallu Allah al-afiya fa idza laqitumuhum fasbutu in kuka da abokan gaba to ku dage kada ku gudu wa alamu anna aljanna tahta dhilali suyuf ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar kansakali cewa wato da yakin da zaku yi da kansakali da sarar wuya da zaku yi da kansakali akan neman daukaka addinin Allah da shi ta hanyar nan ne zaku shiga aljanna amma kafin yakin kada ku zamanto ku kenan kullun ku ce to a zo a bi ku rinka burin haduwa da abokan gaba ba a san yaƙi yaƙi farkon yanda yaƙi yake bayyana kamar yanda larabawa suke cewa kamar budurwa ce kowa in ya gani yana sha'awa amma yayin da yazo ya tabbata ya shiga cikin mutane to sai ta zamanto kamar tsohuwa wadda take mai abin nan a haƙoranta duk sun zube mai mamul ba wanda yake son ya ganta ma ballantana a ce shine zai aure ta to haka yake yake kafin ya zo sai ka ga ana ta cewa a zo ayi a shirya jihadi sai ya zo tukuna sannan kuma ka ga ana ta abin nan mai masu lokewa na lokewa shine nan Allah madaukakin sarki yake zargin musulmi wato yake kwaban musulmi akan abin da suka yi na rinka burin da suke yi kan su haɗu da wato su haɗu da abokan gaba gashi kuma sun haɗu tare da su ɗin ga kuma abin da ya faru shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi mana wannan wato matashiya cewa kada mu rinka yin haka domin yawanci waɗanda za ka ga suna azarbabi akan yin wani abu su ne kuma daga zarar jarbawar ta zo su ne farkon wanda za su juya baya wal iyadu billah domin yayin da kake burin wannan kamar kana cewa Allah na shirya ka zo ka jarabce ka zo kai min jarabawa to ina kai ina fuskantar Allah ina kai ina kalubalen Allah wa ya kai ina kalubalantar Allah نسأل الله السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا في أسمائنا، اللهم آتنا في أبصارنا، اللهم آتنا في قلوبنا، اللهم آتنا في أهلنا، اللهم آتنا في ديننا، اللهم آتنا في أولادنا، اللهم آتنا في أموالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخي daga cikin ƴan uwa